the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A wasu rice tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya saka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin ƴan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya. Ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo da shi a wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 wata ko kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Ya biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu takir Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Ali Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin ƴan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kada marin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniya kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashi Amurja Kunya kamar da yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aika mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsata cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar Murja Kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman benin da lauyoyin Murja suka gabatar mata to amma a cikin karshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shantar Kano na cewa
mun ba mu bada ita karshen mako mun bada ita a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidan mu ta kwana 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta tana mai tana son ta karba bata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangare da inda Murja take
to mu dai mun bada ita Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali amma da a ce hukunci akai mata to da Murja mu muka san cewar ga matsayin ta da inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma a cikin wannan sai kuma dan suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a basu ita ba don sai sun koma ta hannun kotu da ta amma wai sakin ta aka yi haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi madai gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da yake saboda akwai ramayya da suke zuwa suke you are going to begin painting tana abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja
gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a kuma
amma da ta damu da zargin Murja kenan
ah wai da ku
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotunan kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatar shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani Mahmud Ibrahim Kuri Muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Nijar kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda wakilin Muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar ƙasa jim kadan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasin din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
Oriental de facto, tout principe de mesure légale pour pouvoir récupérer ces dossiers électriques.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga dihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi arwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa lahin da ake tuhuma shirye ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban kundin bai cewa za su amsu dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Niger a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Niger da Nigeria, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikin ta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya didi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar Forum Fula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani kaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anda hukumta na Niger an su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahi a nan ita da Faransa amma sarkin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kina wanga su jawan wanga abu da kai wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta da daga mai dubure sai sai kike su ma mai babu dani zaka shiga ka ce kina yin da babu shi wannan kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hindata kika ce ha Faransa zo ka kai mun don soje bakin bodi Niger da ta ne ni ta kan alkhawar da yayin su da kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko haƙi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka haƙi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wacce wakilinmu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gidan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khair Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce da gani sun ga sun ga juyin mulki sun fara a cikin wanda aka kawo ya kuma ga wani da kashi na shi sun na bashi wannan saka don mun sai mai ba liya hawaye da shi Syria wuce da ya kuma ga wani Lagos ta kawo ta sun san su ne
ana da mutum da 75
shi ma general ne mai juyin mulki kwai ku sai kun ce lieutenant colonel lieutenant colonel da Niger la misera yana general na wata wata ta dan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali kin ku da Benin da Benin un da ya
mutum
colonel ne shi ma a un da ya colonel ne ya yi mulki shi ma ya hu na Burkina to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ake tayi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so yi ne su gobe mun ji gole da su daga zuwa kasa ko ya zo da yin shi zo zan
amma kuna cewa kamar da mu sun tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jama'a general ne da to goshi ba kuma mun ga president da nan to ina ne mun ga sai kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani ku kasa a nuna kan Niger da mu yi Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ku ba to abin da ya samu shi ya fudan so yi su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma so yi masu gaji uku su gozo gozo su gida ku damu planning ya fitar arziki na gaskiya yaushe ba ka san inda aka buga kudin ka ba ba ka san inda aka zancen sai da wayin ka ji ba faransanci community economic da ta lafiya da gwasa to ina economy shi ni an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga yamuwa ba dake kula da harkokin
su na na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin wani kida ni yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da mulki da baka da komai ga dai kana nan da rubutun mutane kana nore ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa na matsayin da muke tsange da muke ciki shekara 50 fasike an yi kusa 50 ne ego ken Niger da ken Nigeria ba mai raba su
president an tuka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi billahi ban gan shi ba ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Nigeria kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce hadda su kwata kifuwar da sauransu duka duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afirka ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin na kasa guda uku soja hanga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duk in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo sanar da waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na a haɗa kano ya
fi amma kuma yana magana su samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France a hukure ta daga nan ko hukure France shike duka muka zo muka yi kowa na abu sanin na abu sanin na wani kuma France France ta tafiyarta kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba inda da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan nishar ba ka rasa dai miliyan hudu cikin waɗannan kasashe shi tahiru na jira ce a ɗan nishar su dawo su zo su ɗauki fata da shi jira tahiru gimba ne makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce duka yana president a nagar sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu yancin mu ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a Allah bai matakin nan
ne ba za mu ta ce haka ne
ba za mu ga shi ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda muke ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinna yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani in da yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arzikin ka ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko ba mu masara ba mu yanzu frontier kin da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauce ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yaye ka san kuma ban ka tabbar kusan da su ta amshe musu gidajen su kuma wai Togo Togo mu daga Togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo Burkina kan a iso gushin mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukumar hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahi a nan ita da Faransa ambasadakin Faransa yana can e ka fahim ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa e ka sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure kokun kuskure ne wanda babban matsala ce muka samu muka tsinci kan mu ciki kinin wanda sojawan wanda abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yin da maganar nan ta sai da yawo akwai gana kuku a bakin alƙalin yau da
ya
bushe
an yi tabo ya kwanta abin da ya ce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba ta cikin sidiyawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gara
babu abin da yanzu abin da yanzu za a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sidiyawo a tattauna gyaran gyaran da zamu yi na hango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da dai ruwa da dai saki in ka bani visa ya samu ka visa in babu visa mu yi shaka
da mu ana cewa kasashen nan na ES su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
hadin mu da wani ake fadi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su samu yasa yi da tallabi ga man fita ya hidi wane ne hidi wane ne ba kali albashi kowa ya san gidan ramu yake na fita abinda turuwa ta aje a dauka adaba adaba a ci kinan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hita mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai nan can yan yaya ba dan wani alaka ya ce a ayyuka an ga tabbata da ta'addanci
yaki da ta'addanci
ta'addanci Najeriya ya mamaye Najeriya duk ayyukan Najeriya babu inda zaka kai kaimo ma yanzu babu mai gonan gata ba hukuma ba mun da kake kai kiwo ba mun da kake gano ba Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma a cikin ne bis 36 sannan ya kan nan ga duk dan ta'adda daga mai duk wuri sai sai kin su ma mai babu daji zaka shiga kake kike kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hinda ka saka ce ha Faransa zo ka mun da soje bakin godan Niger da tattalin ta'adda ta alƙawar daga Yesu zakwa kowa ya sani daga sokoto da min kawai su ka shigo da machine machine su biyo ta dogon da sai da gine mi shi mai
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
da ayyukan da yi na su je gidan Niger habube suna ga kula da border Niger da Nigeria
kuma da lam to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kamar rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamar rana wato yau daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fi dandana kudanta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumu da Barmadi hada mu na wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniya mu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima